Ƙungiyar wadda gwamnatin Nijar ta dakatar da ayyukanta ta CICR ta soma aikinta tun shekara 1990 da take gudanar da ayyukan jin kai kamar a fannin kiwon lafiya da kuma fannin kula da 'yan gudun hijira da wuraren da ake fama da matsalolin tsaro da kawo tallafi ga mutanen da wani iftila'i ya shafa. A wani kudurin doka ne dai da ministan harkokin wajen kasar Nijar ta dauka ta dakatar da ayyukan kungiyar ta CICR wacce a ƙarƙashin ta akwai kungiyoyi irin su Red Cross da dai sauransu tare da rufe dukkanin wuraren su da ke cikin kasar Nijar nan take. Matakin da Emir Yusuf na Emsu Hassan da ya ce yayi daidai.
Lalle ba mu yi mamakin haka ba, na ganin cewa duk wadansu kungiyoyi masu ma Nijar zagon kasa, duk wadansu kungiyoyin da suka kasa tantance ayyukan da suke yi a kasar Nijar suka kasa fitowa su gaya ma Nijar ga dalilin zuwansu a Nijar kuma ga ayyukan da suke yi a Nijar, to dole ne a dakatar da su. Abubuwan da gwamnati take jira gare su na tallafi in sun zo ba shi ne ba suke yi. Duka irin waɗannan kungiyoyin da ba su da wani cikakken amfani a ƙasar gatamu, kuma muna goyon baya a ci gaba da sige su, a ci gaba da dakatar da su.
To amma wasu 'yan Nijar na nuna damuwa dangane da abin da suka kira illar da ke tattare da wannan matakin da zai raba ɗaruruwan 'yan Nijar da aiki da kuma dubunnan 'yan ƙasa da taimakon da suke samu daga wannan ƙungiyar. Malam Salifu Manzo yana daga cikin masu irin wannan damuwa.
Ba sai da aikin ba, mutanen mu adda kwai a ciki, saboda Nijeriyan ne suke aiki, yawancin su aka tsaida aikin tare su ma da aikin su aka tsaida. Amma tunda gwamnati ta dauki wannan mataki, ya kamata ita ma gwamnati ta samu ta nemo musu aikin da za su yi wannan. Lalle in aka tsaida mutane to an ce za a shiga shomaji kenan, to muka shomaji ne mun ba so. In za a dauki irin wannan mataki to kuma hallo a san an dauki mataki wanda za mu samu wayannan mutanen namu su ma su samu wani aiki su shiga.
Gwamnatin Nijar ɗin dai bata bayyana dalilan da suka sanya ta dakatar da ayyukan kungiyar CICR ba. Saboda haka ne kungiyoyin fararen fulla irin su Malam Abdul Muhammad ke ganin akwai buƙatar gwamnatin ta fito ta yi wa 'yan ƙasa bayani game da dalilan ta na ɗaukar wannan matakin ka wannan kungiyar.
Matsayin mu 'yan ƙasa, mu yanzu ba mu san menene yasa aka tsaida ta ba, menene dalilin ta, menene hujja da yasa aka tsaida ta, menene matsalar ta, menene ba mu sani ba. Kenan mu abin da muke buƙata kamar gwamnati ya hito ya bayyana dalilin, kenan yau dole ne kenan yau gwamnati ya gaya ma mutane ga dalilin da yasa.
Kawo yanzu dai kungiyar ta CICR bata ce komai akan wannan matakin da gwamnatin Nijar ta dauka, sai dai gwamnatin Nijar ta sha alwashin ci gaba da gudanar da bincike akan ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu na ciki da wajen kasar domin daukar mataki akan duk wacce aka samu tana tafiyar da aikin ta ba akan ka'idar sabo tafiyar da Nijar ta saya a gaba. Habib Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.